sashen Hausa na muryar Amurka kuka lalubo mitocinsa wannan karo muna watso shirye-shirye ne kan mitoci 2441 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Dalol da Noma da kuma Niya FM ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurari, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau wanda ya kasance na ƙarshe a yau. Alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makiri ne muka sake shigowa daga nan birnin Washington DC domin gabatar da shirye-shiryen. Kafin mu bude layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan matakan da ya kamata a ɗauka domin shawo kan safarar bil'adama da ake yi a ƙasashe da dama na nahiyar Afirka, za mu ji ra'ayoyin jama'a kan jawabin farko da shugaban Amurka Donald Trump ya yi a Majalisar Dokokin Ƙasar. Kamar kullum, lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 202-205-6555 kafin nan ga halin da duniya ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a. Ƙuri'ar jin ra'ayoyin jama'a guda biyu da aka gudanar da farko akan jawabi da shugaban Amurka Donald Trump ya yi sun ba shugaban maki mai yawa game da jawabin da ya yi a gaban Majalisun Dokokin Ƙasar. Ra'ayoyi da sashen labarai na CBS da YouGov suka tattara ya nuna sama da kashi uku cikin hudu na waɗanda suka kalli jawabin akan talbijin sun gamsu da jawabin nashi, wato kashi 82 sun ce jawabin na shugaban ya dace da matsayin shugaban ƙasa. Wasu kashi 76 cikin 100 na waɗanda suka kalli jawabin ta talbijin sun ce jawabin na shugaban na haɗin kai ne, ciki har da kashi 36 da aka gano 'yan jam'iyyar Democrat ne. Kashi 70 na waɗanda suka kalli jawabin sun kyauta zaton ƙasar tana kan kyakkyawar makoma, kamar yadda sakamakon ƙuri'ar jin ra'ayoyi da CNN da kuma ORC suka gudanar. Kusan biyu cikin uku su ne suka ce shugaban wato ya shirya tsarinsa yadda ya kamata. Kashi 57 cikin 100 sun yaba wa jawabin na shugaban ƙasar, ko da yake CNN ta ce tsohon shugaba Barack Obama ya sami kashi 68 cikin 100, sannan kuma shugaba George W. Bush shi kuma ya samu wato kashi 66 cikin 100, wadda ke tabbatar da sun fi shugaban na yanzu samun yabo mai yawa bayan jawabinsu na farko a gaban Majalisun Dokokin Ƙasar guda biyu. Ra'ayoyi da sashen labarai na CBS da YouGov suka tattara sun gano kashi 61 suka yi wato hasashe abubuwa da shugaba Trump wato zai faɗa, ko da yake jawabin a cewar waɗanda suka saurari abin sun ce ya gaza wato taɓo takamammen irin tsare-tsare wadda zai aiwatar da shirye-shiryen nashi. Wani mutumi da ke zaune a sabon sansanin 'yan gudun hijira a kewayen Mosul na Iraq da ake kira Khalid Hamad, mai 'ya'ya biyar, ya faɗa a jiya Talata cewa a lokacin da ƙungiyar ISIS ta kwace yankinsu sai da suka binne makamansu na bindigogi ƙira AK-47 a cikin wani lambu domin gudun abin da zai biyo baya idan aka kama su da makaman. Kimanin mutane 8,000 ne suka arce zuwa sansanin tun lokacin da aka buɗe sansanin a ranar Litinin, kana motocin bus kuma suka yi jigilar iyalai zuwa sansanin. Mayaka ISIS sun shiga gida-gida suna baiwa mutane umarni da su ƙara dannawa a cikin Mosul, amma wasu iyalai kamar na Hamad sun bi wata hanya ta daban wanda ta saba ma wance aka ce su bin, lamarin da ya jefa rayukansu cikin haɗari. Sai dai masu makwabtaka da Hamad, kamar yadda wato ya bayyana, ba su yi nasarar arcewa ba, domin 'yan ƙungiyar ISIS su biyu da suka je yankin sun nemi a kawo musu ƙarin mutane, lamarin da ya kai ga harbe mutane 17 da ke ƙoƙarin ficewa. Wa'innan labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Malaysia ta fara tuhumar wasu mata biyu da laifin kisa a yau Laraba, tuhumar da ke da nasaba da mutuwar Kim Jong Nam, dan uwan shugaban Koriya ta Arewa wato Kim Jong Un. Siti Asia, mai shekaru 25, 'yar Indonesia, da kuma Duan Thi Huan, mai shekaru 28, daga Vietnam, suna ƙarƙashin ƙwararren matakan tsaro a lokacin da suka bayyana gaban kotu a birnin Kuala Lumpur. Ba a nemi matan biyu su roƙi afuwa a wannan shari'a ba, sai dai sun ce ba su da masaniya a wannan zargi da ake musu, inda suka ce suna zaton suna cikin masu shirin barkwanci na gidan talbijin ne. Dukkanin su za su fuskanci hukuncin kisa idan an tabbatar da laifin a kansu. Ana zargin matan biyu ne da hotunan bidiyo na jami'an tsaro suka nuno su suna shafa wani abu a fuskar King Jamnam a filin saukan jiragen sama na Kuala Lumpur a wata da ya gabata. Ya kuma mutu ne bayan mintuna 20, abinda hukumomi suka ce wato wannan abu ne ya yi tasiri akan jijiyarsa. Masu shigar da kara sun so su masu wato matan biyu da ake musu shari'a kuma su sake bayyana a gaban wato kotu don a sake musu shari'a a cikin tsakiyar watan Afrilu.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Jiya shugaban Amurka Donald Trump ya yi jawabinsa na farko a dandalin zauren majalisar dokokin kasar, jawabin da ya ɗauki hankalin al'ummar duniya ba Amurkawa kaɗai ba. Ga ra'ayoyin da wakili Musulmin Muni Barma ya haɗo mana daga jamhuriyar Niger.
A gangamin na shugaban Congress, kamar ya ɗan sassauta ra'ayinshi, amma ko don bai hana shi ba, ya kwatanta wannan obakiyar ɗin ita ma sai ya rushe ta ya sake wani abu. Shi dai haƙiƙa a kalamin nashi ya ɗan sassafta, amma ainihin shi bai sassafta komai ba, don kaji abin da yake faɗi. Ya ce shi yana wakilta Amurka ne ba duniya ba, kenan ba ruwanshi da abin duniya take. Yana bisa bakan shi kawai, Amurka ce ta shahe shi, duniya tana iya abinda take so, shi abinda ya niyya zai yi a ƙasashe. Zancen baki ya zama mishi kamar tambarin shi ne, to ba yadda za a yi ya yi kalami bai tana ma mutane sai ya kori baki. Kenan hakika ne yana bisa bakan shi bisa wannan fannin sai ya kore su.
Lalle wanda ya saurari yau Donald Trump cikin gaban 'yan majalisar dokoki ya ji zancen shi ya sake bisa ga nafarin. Ya sake ɗaya ɓangare, kuma ɗaya ɓangare ya jaddada irin alƙawuran da ya yi na kamfe har yanzu zai yi su, musamman ma in ka ɗauka mulkin da ya ce ko bango wanda ya ce zai gina tsakanin shi da ƙasar Mexico a kowannan magana. Magana ta inshora ta Obama ita ma ya ce zai karya ta. Amma zancen da ya gyara shi ne wannan tsana wadda an ka sani yana azama musulmi ko musulunci ko kuma addinai. To yau ga zancen da ya yi ya gyara maganar shi, musamman ma dangance da shiga Amurka. Bai ce ba kwata-kwata wasu ƙasashe ko wata ƙabila ko wani addini ba zai shiga ba, amma ya ce Amurka za ta ɗaukan matakin ne ta shafa ƙa'idodi wanda ya kamata a ce ka cika kafin ka shigo ƙasar Amurka. Musamman ma ba za ka shigo Amurka ba ka yi amfani da kuɗin 'yan Amurka ko aikin 'yan Amurka domin ka biya naka buƙatoci. Za su ɗauki matakin ne wanda zai shigo Amurka ya zamanto zai shigo Amurka ko da wani jari ko da wani abu cikin kanshi na ilimi wanda Amurka za ta amfani da shi. To in ka diba wannan abu kuma bai zama lahi ba ga shugaban ƙasa wanda an ka zaɓa, wanda ya san irin wannan jawabi wanda ya mutane kamin su zaɓe shi. Tunda a tuna wannan abun da ya faɗi shi ne ya sa 'yan Amurka sun ka zaɓe shi, musamman ma abin da aka ce ma rupture ko kuma a rarraba irin waccan siyasa wadda Obama ya yi da irin wadda suka fatan aiki. Tunda yau Amurka suna ganin kamar mutane waɗanda ka shiga ƙasarsu su ne annan suna kwashe arziki ko suna cin wata garabasa cikin ƙasarsu wadda ba bisa ka'ida ba. Kamar yadda yau an ka fara gani cikin Afirka ta Kudu, wasu tsirarari kaga suna irin wannan abubuwa, har suna kashin baka fata bisa ga cewa su ne tallafin arzikinsu suna canya. Alhali sun mance da baka fata sun ka taimaka musu na Afirka an ka yi ceton su lokacin da jahwa ta ga gallazan.
Ra'ayoyin 'yan jamhuriyar Niger kenan kan jawabin shugaban Amurka Donald Trump. Sai kuma batun safarar Bill Adama da ke neman ya zama ruwan dare a ƙasashe da dama na nahiyar Afirka wanda ya janyo hankalin Amurka. Abokin aikinmu Baba Yakubu Makiri ya yi nazarin wannan batu a ƙasar Ghana, ga kuma rahoto da ya haɗa mana.
Gwamnatin Amurka ta gargadi Ghana da ta kawo ƙarshen bautar zamani da ake yi wa ƙananan yara da safaransu kafin ta samu tallafin dala miliyan 650 na taimakawa ayyukan ci gaban tattalin arzikin ƙasar. Kawar da lamarin guda uku da suka shafi take haƙƙin bal'adama shine ake bukata kafin Ghana ta dawo daga koma baya da ta samu a yaƙi da wannan abu, kamar yadda rahoto akan safaran bal'adama da Amurka ta fitar. Ghana ta samu koma baya a matsayi na biyu a yaƙi da wannan al'amarin shekaru biyu da suka shuɗe, a lokacin da aka gano har yanzu ƙasar tana ci gaba da zama dandalin ratsawa da wurin zaman maza da mata da ƙananan yara da ake tilastawa yin karuwanci. Ministan harkokin cikin gida Mr. Ambrose Derry shine ya bayyana hakan ga sashen labaran kasuwanci na ma'aikatar buga jaridar ƙasa ta Graphic Business. Ya ce dalilin haka ne yasa gwamnati ta ɗauki wasu matakai wanda za su hana koma baya da Ghana ta samu a wannan yakin, wanda haka ne zai sa ƙasar ta amfana da wannan tallafi na dala miliyan 650. Ko shakka babu yaki da safaran bil'adama da bautar da ƙananan yara na ci gaba da zama babban ƙalubale a Ghana. Ma'aikatar Attorney General ta ce ba ta samun labarin wannan al'amarin, sai dai ɗan kalilan ne ke kaiwa gabanta. Yufon Obobisa ita ce daraktan shigar da ƙarar jama'a a ma'aikatar lauyan gwamnati ta Attorney General.
I would say that the number of investigators they have is inadequate. So the anti-human trafficking unit must be provided at least with the basic logistics they need to do their work.
Ta ce zan iya cewar ma'aikatan mata da ƙananan yara tana fama da rashin masu bincike, don haka ya kamata a baiwa sashen yaƙi da safaran bil'adama na ma'aikatar aƙalla wasu 'yan kayan aiki da suke buƙata su yi aikin nasu. Babban sakatariya mai riko a sashen yaƙin da safaran bil'adama na ma'aikatar kare mata da ƙananan yara Victoria Nachu ta tabbatar da batun rashin kayan aikin.
And we should just be honest with ourselves. We do not have the logistics. There are so many seized vehicles in Tema Port. If those vehicles will be sitting there wasting, I think government should be able to find a way of...
Tace mu yi wa kanmu adalci, ba mu da kayan aiki. Muna gani akwai motoci da gwamnati ta kwace suna zube a tashar jiragen ruwa ta Tema. A maimakon a kyale waɗannan motoci su lalace, ina kira da a bamu mu yi aiki da su. Shi ko ministan harkokin cikin gida Mr. Ambrose Derry ya ce bayan matakai da gwamnatin take ɗauka a karon farko, gwamnati za ta ware wasu kuɗaɗe ƙarƙashin ma'aikatan kuɗi na yaƙi da safaran bil'adama a kasafin kuɗin ƙasar da za a karanto gobe 2 ga wannan watan Maris. Ya ce akwai shirin ba da kuɗi ga ma'aikatar mata da ƙananan yara don yin wannan yaƙin, amma ba a taɓa ba da waɗannan kuɗaɗe ga hukumar ba. Ya ce ministan kuɗin ya tabbatar mai da cewar za a ware kuɗaɗen a cikin kasafin na bana.
Batun da za mu so mu ji ra'ayoyinku a kai kenan yau, waɗanne matakai kuke gani ya kamata a ɗauka na daƙile wannan mummunar ɗabi'a? Kafin nan bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya nike da, menene duniya, menene dadin duniya, menene duniya, menene dadin duniya. Shata mu ba mu sani ba, shata kuma shi kake babba, ka yarda ka banya kanka, watakila mu gane nuhinka. Kai mata su ne duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya. Komi dan su muke, ashe mu maza bayu muke, ashe mu maza bayu muke, ashe mu maza bayu muke. Amma dadin bautan muke ji, balle an ce
mai gida,
balle an ce
mai gida.
Tayya ma sake wa mu.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-6555.
So, madalla kamar yadda muka sanar muna so mu ji ra'ayoyinku ne yau kan matakan da kuke gani ya kamata dauka na dakile wato mummunar ɗabi'ar safarar bil adama kai tsaye muna tare da wani a Potescom wake bisa layi a Potescom Lakwaja Lakwaja to kana tare da mu Lakwaja wake bisa layi a Lakwaja
ina tare da kai ya kamata a doka mu
wato wake bisa layi baka bayyana sunanka ba kuma waɗanne irin matakai ne kake gani ya kamata a dauka
Alhaji Abubakar ne daga Lakwaja
eh wato Alhaji Abubakar waɗanne matakai ta kamamu kake gani ya kamata a dauka
inde gauna a ra'ayi na dai inde ya an aka samu kama hukuma ai na fi gurin da aka san cewa dai suna zama duka a tsitu a sa musu doka wanda ya kamata
to madalla Alhaji mun gode bari kuma mu nufi gashuwa wake bisa layi a gashuwa
yabo mun da duka
eh wake bisa layi
da yabo mun da duka
eh wato mallam da yabo barka da warhaka to kai kuma ina ra'ayinka game da batun
eh ni ra'ayina kawai da zarau ko wanda yake wuri ko a kashi
to daga gashiwa kuma bari mu nufi Hadeja wake bisa layi a Hadeja
a hukunta shi
Hadeja wake bisa layi
Hadeja bala ne bala ke magana
to malam bala barka da warhaka
yawa nace a ra'ayina abin da za a yi domin warak sabar da wata wannan matsala shi ne a jaddada doka a kuma yi amfani da ita inda dan an yi amfani da ita in Allah yadda za a samu saukin waɗannan matsaloli
to madalla malam bala to bari mu nufi Kaduna wake bisa layi a Kaduna
Hajja Alheri barka da yammaci
Alheri ya gaishe ka wake bisa layi
Suna Murtala ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala Malam Bala yace a daure su Malam Dayyabu yace a yanke musu hukuncin kisa kai ko me kake gani ya kamata yi domin shawo kan wannan matsalar safarar bil adama.
To gaskiya Jaleri di wannan matsalar ma ni ina gafafa safarar dan adam ya ma fi kaman ma safarar muke hodar iblis hatsari kawai a daukar mataki shine duk wanda aka kama shi haka to gaskiya hukuncin da za a masa ya mashi wanda ake musu hukunci na safarar hodar iblis da sauran kwayoyi saboda ba a san me ya je su kai wannan al'umma wasu a je a yanka su wasu kila a je a bautar da su wasu a azabtar da su Allah kaɗai ya sani to in ba an dauki mataki kwakwara ganin an kama an rataye mutum ko an je an je sa shi a ce kuma nitsar da shi ila su daina wannan ra'ayina kenan a tashi lafiya
eh wato malam Murtala mun gode to bari mu nufi Kebi wake bisa layi a Kebi
yadda kana magana da dan buga tahi guda argungu
dan buga
guda argungu
to malam dan buga wannan doka da ake cewa a kafa doka din nan to fi sabilillahi akwai dokoki da dama a kasan nan da sai ka ce ga su nan dai amma suna akwai dokokin ne kana gani kafa doka za ta shawo kan wannan matsalar safarar bil adama
a to ni dai da ma abin da ya sani wannan wayar domin gaskiya dokar ta abba ta aiki
to ya za a kenan ta aiki
a to mu ba mu san wanda suka ni ba doka dai abba ta aiki shi yasa dai aka waɗannan abubuwa
to madalla to bari mu nufi eh wato bari mu nufi jihar Niger wake bisa layi a jihar Niger
Nana Malam Shehu
to Malam Shehu akwai sharadi daya ko dai ka rage radio ko kuma ka nisance shi in ba haka ba za mu fahimci juna ba
na tashi da kusa da shi
eh wato babu shakka ba za ka rasa jin bayanin dan buga ba har yanzu ina jin radion ka yana dawo mana
ake to su dai waɗannan mutane da ya kamata an kama su a hukunta su daidai
to layin naka yana ko dai baka magana ne ko kuma yana cijewa tunda bana ganin ka to sai dai kai ta bayani
hello
to malam layin naka dai yana da matsala gaskiya to bari mu nufi Potescom wake bisa layi a Potescom
Sunana Gambo Balokotoku.
To Malam Gambo, barka da sake jin duriyarka.
Ya kwana biyu.
Gaskiya lafiya lau an shekara lafiya.
Ai shekara mu dai.
Yawa to madalla to Malam Gambo, babu shakka kana jin bayanan waɗanda suka riga suka bugu waya.
Ani ni wani na koyi bayan su.
To amma aka ce idan ana maganan cewa ana doka ba ta ci, ya kake gani za a iya amfani da doka domin ko kuma dokan nan ta tasiri a wannan karo musamman dangane da wannan batu?
Eh, gaskiya ya kamata hukunta su, hukunci ko kisa ko ratayen nan, saboda gaskiya satar mutum ba za ƙaramin tashin hankali ba ne.
To Malam Gambo, mun sake godiya da jin duriyarka. To bari mu koma Katsina.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, wake bisa layi.
Abdullahi Babangida daga nan jihar Katsina.
To Malam Abdullahi, an wuni lafiya?
Wallahi alhamdulillah.
To me ke tafi da kai yau? Anaka ra'ayi ya kake gani?
Ni ana ra'ayi fi sabilillahi duk jama'ar da aka kuskura aka kama suna fatautin jama'a. Ya kamata a ce, hello?
Ina jin ka Malam Abdullahi.
Yawa, ya kamata a ce kamar mutanenmu a nan Najeriya, misali muna da immigration wanda aikin su ne su gama su shiga da masu hita. Ya kamata tun daga nan a ba su cikakken kayan aiki wanda za su tsara kasa da mai shiga da mai hita. Sannan kuma duk wanda aka kama illegal wanda ba bisa ka'ida ba, to gaskiyar magana shi ne kawai a da hukunci da tsaura a kan shi.
To kaga Malam Abdullahi, kai kuma ka fito da wani bangare na daban. Wannan batun ba masu jami'an shige da fice kayan aikin nan wani batu ne da babu wanda ya tabo a cikin waɗanda suka yi bayanin nan.
Na'am.
To mun gode. Yawa to madalla, mun gode. To bari mu nufi jihar Bauchi. Wa ke bisa layi a Bauchi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Wane ne nawa jihar Bauchi?
Sunana Ayuba Garba Imam daga kasin Madaki a jihar Bauchi. Gares, barka da aiki.
Barka ka dai, an wuni lafiya?
Alhamdulillahi. Yawa ra'ayi na dai a gaskiya.
To nace ba Malam Ayuba.
Al'umma su fita da su.
Wai nace ba. Nace ba Malam.
Kayan hukunci tare da daidai laifin su. Duk wanda ya dauki mutum ne safaran sa yaje ya kashe shi ko yayi wani abu tafi da shi, to shi ma ya kamata a kashe shi. Idan kuma ya ga ya ladartar da shi, a masa hukunci daidai da abin da ya yi. Kuma hakika yana da kyau su wato jami'an custom a ba su kayan aiki, a kula da su sosai, su kula da duk wani iyakoki da yake fita kasan nan, saboda shi dan adam ba dabba ba ne, ba kuma wani kaya ba ne.
To Malam Ayuba, mun gode. Bari mu nufi jihar Yobe. Wa alaikum salam, wake bisa layi.
Kabiru a Jasko Guru.
To Malam Kabiru, a gurguje nace ba wannan batun safaran bil'adaman nan da ake yi, akwai waɗanda ake ƴan jarire ne a sa waɗansu su haife su, ko kuma waɗansu a sace su a sayar da su, banda waɗanda ake ɗauka ƴan mata ƙananan ƴan mata a kai su waɗansu ƙasashe da hujjan cewa ko dai za a nemo musu aiki ko kuma makaranta a jihar tilasta su karuwanci da dai sauransu.
Ni a ra'ayi na gaskiya hukuncin kisa hai ne daidai da su.
To Malam Kabiru, mun gode. Malam Juli na ɗaga mana hannu. To ra'ayoyinku kenan, sai kuma gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana, za mu ci gaba da baku wannan rana.
Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Karancin abinci da ruwa sanadiyyar fari na yin barazana ga jama'a da dama a Namibia, kuma gwamnatin Amurka na kai agaji. Ta hanyar gidauniyar hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka da ake kira USAID a takaice, Amurka za ta sayi manyan motoci na tankar ruwa guda 8, kuma za ta karfafa batun tsaftace muhalli a unguwanni da kuma makarantu. Kiyasan abin da za a kashe zai kai dala Amurka miliyan 1,600. Bayan haka, gidauniyar ta USAID za ta yi amfani da dala miliyan 2,200 daga shirin ba da tallafin gaggawa da ake kira PEPFA a takaice, don taimakawa masu dauke da kwayar cutar sida ko HIV da ke fama da karancin abinci, da masu juna biyu, da masu shayarwa da marayu da kuma yara a gundumomin da ke fama da karancin abinci da kuma cutar sida mai karya garkuwar jiki a Namibia. Tare da haɗin gwiwar hukumar kula da lafiya da kula da ayyukan more rayuwa, USAID za ta taimaka akan shirin horas da jami'an kiwon lafiya yadda za su gano su kuma tura masu dauke da cutar HIV da kananan yara masu fama da yunwa zuwa cibiyoyin kiwon lafiya. Za a duba waɗanda aka tura cibiyoyin, idan da bukata kuma za a ba su magunguna ko abinci mai gina jiki da kuma shawarwari akan yadda za su ci abinci mai inganci da kuma kiyaye hanyoyin tsafta. Don taimakawa hukumar da ke sa ido akan daidaiton jinsi da kuma kula da yara, USAID za ta taimaka wajen yi wa marayu da yara ƙanana rajistar samun tallafin cikin sauri don rage barazanar da farin ya haifar ga yaran. Haka kuma, USAID za ta yi aiki da ofishin Prime Minister da ƙungiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya don tabbatar da an samu haɗin kai da goyon baya da kuma ɗorewar matakin. USAID na sa ran tantance mutane 42,000 da ke ɗauke da ƙwayar cutar HIV mai karya garkuwar jiki, tare da ba su shawarwari da kuma ba da abinci da magunguna ga yara kusan 14,000 masu fama da yunwa. Wannan agajin ga yankunan da farin ya shafa sun ƙarfafa shirin ba da tallafin PEPFAR wanda dama can akwai shi, da kuma shirin gwamnatin Namibia don cimma burin USAID na kawar da cutar HIV a ƙasar. Tun daga shekarar 2005, gwamnatin Amurka ta ba da tallafin sama da dala biliyan 1.1 ga hukumar lafiyar Namibia ta hanyar shirin PEPFAR. A shekarar 2015, Amurka ta ba da ƙarin tallafin dala miliyan 34 musamman don yin jinya cikin sauri ga duk masu goyon bayan shirin hukumar lafiya da kula da ayyukan more rayuwa a ƙoƙarin da take yi na yaƙi da cutar mai karya garkuwar jiki. Amurka na goyon bayan ƙawarta Namibia don cimma nasarar samar da ruwa da abinci mai gina jiki ga jama'ar ƙasar. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan mai sauraro na da tsokacin da zai yi, sai ya tura da wasiƙa zuwa ga Editorials VOA Washington DC 20237 USA. Za kuma a iya yin dubi kan sauran sharhin da muka gabatar muku na kwanan nan a shafin VOA na www.voanews.com/editorials.
Maryam Dauda ta karanto muku sharhin kafin mu ƙarƙare.
Ta kasar Sudan ta kudu da ake fama da shi ya tilasta kwashe wasu ma'aikatan agaji 28 daga wasu kananan hukumomi biyu da matsalar yunwa ta addaba. Rahotanni sun nuna cewa matsalar tsaro na kawo cikas a irin ayyukan jin kai da ake gudanarwa a duk faɗin ƙasar, lamarin da ya sa Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira da a ba da damar kai kayayyakin jin kai. A makon da ya gabata, Majalisar Ɗinkin Duniya da gwamnatin Sudan ta kudu suka ayyana yankin wato Mayendit da Liya a jihar Unity a matsayin yankuna da matsalar yunwa ta wato ta musu katutu. Daga cikin ire-ire matsalolin da ake huskanta, kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta lissafa, akwai waɗanda suka kawo cikas wajen bada kayan ba masu wato kayan agaji kenan ga mabukata, da matsalar rikicin kansa da kuma kwashe wasu kayan jama'a, da kuma waɗanda suka hana shigewa da ainihin kayayyakin agajin.
To, baya kufa makiri a gaishe ka jama'a masu saurare, nan muka kammala shirye-shiryen baki ɗaya, sai kuma gobe da safe idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji abokan aikinmu da waɗansu shirye-shirye ciki har da domin iyali da nake gabatarwa. A madadin kowa da kowa, alheri ke muku fata, alheri ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wani lafiya, ko baba?
Na'am.
Da alheri.